بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a barkamu da saduwa a wannan safiya wanda ita ce safiyar juma'a 7 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a shekara 1435 wanda ya daidai da 4 ga watan july shekara ta 2014 wannan shine ainihin wato karatun mu na biyu wanda insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari za mu ainihin wato ci gaba da tafsirin alƙur'ani a jiya in ba a manta ba mun karanta ainihin wato ayoyi na hudu ko kuma ayoyi guda uku farko na cikin suratul fath wanda waɗannan ayoyi su za mu ƙara biyawa a yau insha Allah mai darasi a kansu na'am
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
الله مدوكتين سلكي يتي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جباكي تيكب أبو بوان دسكي رأيوا سما da kuma abubuwan da Allah ya halitta a sama da abubuwan da ke rayuwa a ƙasa da abubuwan da ainihin Allah ya halitta a ƙasa suna sabbaha Allah suna tsarkake Allah madaukakin sarki suna girmama Allah madaukakin sarki suna baiwa Allah matsayi wanda ya cancanci Allah madaukakin sarki Allah yake wa huwa al-azizul hakim shi Allah nan dama buwayayyen sarki ne mana Allah madaukakin sarki ya buwayi kowa sannan Allah madaukakin sarki ne cikakken hikima ne dalilin da Allah madaukakin sarki yasa ya halicci samai da kasai to hikima ce da Allah Allah ba wai wasa ne kawai kai shiga yin haka ba kun san ɗan adam halittu misali yara kanana idan suka samu kansu a waje inda aka ce an yi ainihin wato ruwa ga laka ko ga yashi ko ga wani abu sai ku ga suna wasa suna gine-ginen gida ko wannan gida akwai amfanin da zai musu babu amfani da zai musu tsaban wasa ne kawai kai su zuwa ga yin haka din ina fata an fahimta to amma shi Allah madaukakin sarki hikiman shi ne yasa ya halitta sama da ƙasa to Allah madaukakin sarki ya bayyana kanshi domin mu san matsayin shi kuma mu san yaya ya kamata mu ainihin wato san haƙƙin Allah sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka imani lima taquluna ma la taf'alun wai me yasa kuke faɗin abin da ba za ku yi aikatawa ba ne ma'ana za ku furta da bakinku maganan da ku kun san ba za ku aikata shi ba ina fata an fahimta me yasa kuke yin haka ne kabura maktan lalle wannan zunubi ya girmama wannan laifi ya yi ainihin wato girma an taqulu kabura maktan inda Allahi wannan girma ya yi yawa a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna kurin ka fadin abinda ainihin wato da za ku iya aikatawa ba ina fata an fahimta Allah yake inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle haqiqa Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke ainihin wato yin jihadi game da aikin game da ainihin wato addinin sa saffan suna cikin sahu sahu ka annahum bunyanun marsusun sai ka ce gini ne wanda suke kamar da juna to a jiya in ba a manta ba mun yi bayani game da cewa lalle waɗannan ayoyi suna dauke da hukunce hukunce wanda yake bayyana cewa ashe al'amarin alkawari ba karamin abu bane idan mutum yayi alkawari idan kika dau alkawari zaki yi kaza ko zaki aikata wani abu ko kina son ki mu wani abu kika furta da bakinki to ya zama lazimi a wuyan mutum ma'ana al'amarin nan ya zama aiki akan mu kenan ko mu yi kokari mu cika wannan alkawari to anan ne muka ainihin wato dan kawo wasu irin nau'uka na alkawurra da mutane ke daukawa amma abun mamaki a yau kowanne daga cikin mu sheda ne akan cewa mutane yau ba sa cika alkawari ko ba haka bane akwai wanda mai yuwa kin taba yin alkawari da ita ta saba akwai wanda mai yuwa kin yi alkawarin za ku yi kaza an saba ke ma ba mamaki wani lokacin kin taba yin alkawari kin saba to wannan laifin mai girma ne ina fatan mun fahimta shi yasa muka ce yau Allah madaukakin sarki ya yarda za mu yi bayani dangane da wai shi al'amari din nan na alkawurra shin akan mu aka fara aje dokan ko ko shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aika shi a matsayin mai sako zuwa ga halitta shin yayi alkawari ya taba daukan alkawari idan ya taba daukan alkawari ya cika wannan alkawarin ko bai cika ba ina fata an fahimta a karkashin wannan shine muka zo zamu ainihin wato fitar da wasu darussa a cikin sulhul hudaybiya ko sulhul hudaybiya domin mu ji wani irin al'amari ne ya faru tsakanin manzon Allah da waɗanda ma ba musulmi ba annabi ya musu alkawari to mu ji annabi ya cika wannan alkawarin ko ko ya saba shi ina fata an fahimta to daga nan sai mu gane ashe mu ma in mun yi alkawari mu yi koyi da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da yake daidai amma duk abin da zamu yi saba wa yadda manzon Allah ya yi to wannan lalle zai ainihin wato ya mana zinubi babba a wajen Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kabura maktan indallahi kin cika alkawari ko fadin abinda mutum ba zai aikata ba lalle zinubin hakan ya girmama a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna mutum ya rinka fadin abinda ba zai aika ba tare da cewa kar ku manta mun yi bayani akan cewa asalin shi wannan aya Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne sakamakon ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanda suka yi alkawari ko kuma wadanda suke fadin cewa ina ma da a hukunta musu su rinka zuwa yaki ina ma da a kawo musu doka wanda zai ainihin wato bayyana cewa su je su yaki saboda su suna son su yaki suna son su daga addinin Allah to a lokacin da ayan yaki kuma ya sauka Allah ya ce a fita ayi yaki sai kuma suka fara ainihin wato ja da baya sai kuma suka yi zuru-zuru ma'ana sai suka nuna kuma suna tsoron fita wannan yaki ina fata an fahimta to shine Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa to fadin abinda ba za ku iya aikatawa ba daidai bane ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka sani asalin shi dan Makka ne ko ba haka ba sai ya kasance annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi a lokacin da ya fara wa'azi ya fara da'awa a garin Makka mutanen shi ne suka fara fada da shi mutanen shi ne suke ainihin wato dukan shi suke zage shi suke yi mishi walakanci nau'i nau'i al'amarin ya kai har suka hana shi zama a garin al'amarin ya kai suka matsa mishi lamba har sai da ya kai ga suna neman rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun yi shawara akan cewa za su kashe annabi saboda annabi ya zo ya ce su bar addinin da suke a kai annabi ya zo ya yi wa'azi akan a daina bautan kumaka a koma ana bautan Allah to wannan abun sai su suka ga ya saba ma abinda iyayensu suka gada a wajensu a karkashin wannan sai suka yi shawara akan cewa za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a daidai wannan lokacin sai Allah ya yi wa manzon Allah umarni Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini akan cewa ya bar garin ya fita daga garin ya bar musu wannan gari ya koma garin Madina yaje ya ci gaba da yin addinin shi hankalin shi kwance kun ji sababiyan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan daga Makka zuwa Madina a daidai wannan lokacin sai da ya kai ga annabi yana fita garin amma yana waiwaye yana kallon garin annabi na takeici yana ainihin wato cikin damuwa yana cewa wallahi la anti ahabbul bilad ilayya laula anna qaumuki mana atni ko kuma laula anna qaumuki akhrajaki annabi yake wallahi garin makka duk duniya ba inda nake kaunan in zauna sai makka amma mutanen ki ba sa so na mutanen ki sun kore ni ba yadda na iya annabi na fita yana takeici har sai da annabi ya dangana ya zo garin madina mutanen madina kuma mutanen alkhairi mutanen arziki suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarba hannu biyu aka yi wa manzon Allah maraba suka marafci zuwan manzon Allah suka ainihin wato yi wa manzon Allah goma ta arziki duk wani abin da kuke tunani sai da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan sai ainihin daga baya manzon Allah ya samu natsuwa hankalin shi ya kwanta a garin ainihin wato Madina shikenan kuma yadda aka yi manzon Allah ya zama dan Madina kenan amma kun ji asalin shi dan Makka ne ina fata an fahimta daga baya me biyu baya sai Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah ya yi wata mafarki ma'ana sanadiyan da ya jawo wannan tafiya da su manzon Allah suka yi har aka je aka yi wannan sulhu ta Hudaybiya mafarki annabi ya yi ina fata an fahimta annabi ya mafarkin cewa Allah ya nuna mishi bayan wannan hijira da yayi daga Makka yau gashi kuma ya sake komawa garin ya shiga garin har yayi tawafi a dakin Allah a Ka'aba kenan har yayi yanka ya soke dabba da shi da sahabbai hankalin su kwance mutanen nan da suka kore su ba su ainihin wato hana su aikin haji ba annabi ya ji dadi gari na wayewa annabi ya gayawa sahabbai labari shine Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani Allah yake laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq haqiqa ubangijinka ya gaskata wa manzon shi mafarkin da yayi menene mafarkin la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallikina rusakum in Allah ya so garin nan da aka kore ku garin nan da aka hana ku shiga za ku koma garin a cikin natsuwa a cikin kwanciyar hankali kuma sai kun yi ainihin wato sai kun zama wato ku ne kuke da mulkin wannan gari ko kuma kun san ai mafarkin annabawa gaskiya ne ko to da annabi ya gaya wa sahabbai hankalin su sai kwanta su ma suka ji dadi an rabu da gida to ashe za su fara komawa wajen har su shiga cikin kwanciyar hankali shikenan a wannan shekara ma'ana bayan kusan shekaru 6 da aka kori manzon Allah annabi ya shekara 6 bai sake komawa garin Makka ba ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake to a wannan shekaran mu shirya mu je mu yi umara su je su yi ne umara ba haji ba ku kiyaye annabi yake mu je mu yi umara sai yanzan wannan shine zai sanadiyar shigan mu garin Ka'aba kenan garin Makka shikenan sahabbai aka shirya aka ainihin wato kowa ya je ya samo dabban shi da zai yanka na ainihin wato hadaya ina fata an gane fa daidai wannan lokaci sai yanzan mutanen da suka kore ku a lokacin da za ku bar gari bayan shekara 6 kun shirya za ku koma garin ba tare da su suka ce ku zo ba anya kuna ganin za a saki dige a shiga garin nan lafiya za ku ga za a shiga ne ana dardarko ko da yaro ne yayi laifi misali sai aka biyo shi za a kama sai ya fita gida a guje a lokacin da ya shirya zai dawo wannan gida zai shiga cikin kwanciyar hankali yana tunanin anya in na shiga dai dukan nan na dazu kida za a yi mu ko to haka abin ya faru da annabi da sahabbai sai yanzan annabi bai da cikakken natsuwa akan cewa in suka shiga garin nan mutanen nan za su kyale su annabi sai ya ta neman ƙauyuka waɗanda suke rayuwa a ƙauyuka ko za ku zo ku taya mu wato mu ƙara tawaga a cikin tawaga mu mai yawa ko da mun je mutanen nan suka ga yawan mu to ko dan saboda yawan mu ba za su ainihin wato yi mana wani lahani ba za su yi mana illa ba amma duk waɗanda annabi ya kira duk sai suka juya wa annabi baya suka ce ba za mu bi ka ba din ka je duk abin da ka gani kai ka jawo shikenan annabi sai dogara da Allah annabi da yake da Allah dama Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi annabi ya dogara ga Allah da shi da sahabban da suke ainihin wato a garin Madina sai suka shirya suka kama hanya to me ya faru da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amarin shi shi ma baya yi yadda mutane suke yin abu ba tare da lura ba. Annabi sai wani lissafi sai ya ga cewa to kafin mu shiga garin mu aiki wani mutum mane da ya shiga garin ya gano yaya al'amarin garin yake. Shin mutanen sun hakura bayan shekara 6 ko ko basu hakura ba, suna nan suna shirin sai sun kashe mutum. Manzo Allah sai ya tura wani mutumi, mutumin ainihin wato Kuza'a, wanda asalin su suna da ainihin wato alaka da Qurayshawan Makka. Wannan mutumi da yaje labarin ya wani hali ake ciki, kafin ya isa sai ya samu labarin ashe har su Qurayshawan nan su ma sun ji labarin Annabi zai zo yaki, zai zo umra a wannan shekara. Kun ga irin abin da ake magana ko? A lokacin da su suka ji labari sai suka shirya sojoji akan cewa su je kan hanya, su je su tara hanya, Annabi na shigo su da shi da mutanen shi su fara kashe su kawai. Kun ga abin da Annabi ke tsoro ko? To kafin Annabi ya kamo hanya, wannan dan sako sai ya marmazo ya ga ma Annabi abin da Qurayshawa suka riga suka shirya, cewa ai sai riga sun fito kuma suna nan sun tara hanya, sun tara hanya akan cewa idan kuka kamo hanya kuka shigo to za a karkashe ku ne kawai. To ku kaddara misali tafiyan da za a yi daga Kaduna ne za a zo Zaria, kowa dai ya san hanyar Kaduna zuwa Zaria shine wannan hanya guda ɗaya ko da za a biyo ta Jaji, a biyo ta birnin Yaro ko ba haka ba, a shigo ta zangon Aya a zo har UPE a zo Gwargwaje ko? To Annabi ne ya samu labari cewa waɗannan mutane misali a kaddara sun fita sun je can kan hanyar Jaji, sun tara hanya a wajen. Kun ga kafin a matso magani kenan ko? Sai Annabi ya ce to shikenan, a cikin mu akwai wanda ya san wani hanya da zamu iya yin kewaye mu je mu zagaya sai mu shigo cikin garin Zaria? Sai aka samu wani mutumi wanda yake kwararre ne ya san kan hanya. Mutumin yace na san hanya amma hanyar da nisa, dama duk inda aka ce mutum zai yosha tale-tale sai hanya ya ƙara tsawo ko? Shikenan wannan mutumi sai ya zagaya da tumar zan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ku kaddara mutumin da aka ce zai shigo Zaria ta Kaduna sai aka zagaya da shi, sai suka je suka samu kansa a makarfi, kwatankwacin haka fa tafiya ya kasance. To kun ga yanzu suka tashi shigowa Zaria, ta ina za su shigo? Ta nan hanyar Kano ta Zabi ko ba haka ba? Ta nan Dogarawa, ta nan za su shigo, tunda yanzu sun yi wata tale-tale. Waɗannan suna tsaye a Jaji kafin su Ankara sai suka ji ai har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zagayo, gayi nan a daidai Zabi zai shigo Dogarawa zai karso Zaria. Kun ga an yi musu badda hanya kenan ko? To abin da ya faru kenan. To me ya biyo baya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da ya iso Mina, kun ga yanzu ya saki hanyar da aka saba da shi, to yayi dab da zai shiga garin Mina kuma sai Annabi ya ce mu tsaya anan mu ƙara bincika wani hali cikin garin kuma yake a ciki. Ma'ana a kaddara kamar yadda muke misali nan, Annabi ya iso daidai Dogarawa. Kun ga dai wanda yake aka ce ya zo Dogarawa ya ƙarasa Zaria ko? Amma dai bai shigo cikin gari ba. Annabi sai ya ce mu dan tsaya anan wajen, sannan sai mu aiki wani mutum ya shiga cikin garin ya jiyo mana menene halin da garin ke ciki, domin mutanen da an ce sun je su tare ko a hanya su kashe, me kuke tunani in aka shigo cikin gari? Ko kun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a daidai wannan waje da ake cewa Hudaybiya. Kun ji dalilin da yasa Annabi ya zo Hudaybiya kenan, amma asali hanyar Hudaybiya ba hanyar Madina bane. Jama'a muna fahimta ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana a wannan waje, shikenan sai Annabi ya tura dan sako cewa wane ka tashi ka shiga cikin garin nan, idan ka isa ka je ka jiyo mana wani hali ake ciki. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin gari sai ainihin wato Annabi ya ga wani daga cikin garin Madina, daga cikin garin Makka shi da kanshi ya taho. Ma'ana su ma sun samu labarin yanzu fa Annabin nan da aka ce a je a tare a hanya gashi nan fa ya canzo mana hanya kuma yana nan anan wajen yanzu yana jira. Sai suka aiki dan sako cewa ya je ya gaya musu kar su kuskura su karuso cikin gari. Kun ga abin da Annabi ke tunani, haka abin ya faru. Wanda ya zo musu a daidai wannan lokaci shine Buzail dan Warqa. Buzail dan Warqa, Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ganshi sai Annabi suka magana da shi cewa yaya labari, mun ji cewa kuna son ku shigo cikin garin nan, izinin wa kuke nema? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai magana annabi yake ai abin da ya kawo mu garin nan ba tashin hankali muka zo ba mun zo ne zamu umara ibada ya kawo mu mu gama umaran mu mu fitar muku daga gari mu koma inda muka taho kawai abin da ya kawo mu kenan mutumin ne yace to shikenan naji kuma ga alama na gani domin kowa yana sanye da kayan harami to kun ga duk wanda ya sawo kayan harami ba yaki yazo ba kuma ga raquma wanda suka taho da shi wanda za su yi suka su yanka shi a matsayin hadaya wannan mutumi da yaji bayani daga bakin manzon Allah sai yace to ku tsaya bari in je in ga wa sarakuna da manyan mushrikan cikin gari su Abu Jahal da su Abu Lahab an fahimta bari in je in ga musu halin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya saurare shi wannan mutum sai ya dawo ya ga wa Qurayshawa yace Qurayshawa in ga muku gaskiya wallahi jita-jitan da muke ji cewa annabi zai zo ya kan mu ba yakin mu yazo yi ba yazo umra ne kuma ni na gani da ido na suka ce da Allah ta shin makareci ba mu yadda da kai ba kun ji ba suka ce kuma su suka turo shi daga nan sai suka ce a tura wani kuma ya sake zuwa sai aka tada wani mutumi mai suna Makrar ibn Hafs kun ji Makrar ibn Hafs daga jin sunan ku kun san wannan ba mutunci ko ina ma da ace kuna da abu rubutu da biro kuna rubuta waɗannan abubuwan mutumi na farko muka ce me sunan shi ko kun gani ko Budayl dan Warqa shi kuma wannan menene sunan shi Makrar dan Hafs ina fata an fahimta sai aka ƙara turo shi kai ma ka je ka jiyo shin wai maganan da mutumin nan ya faɗi da gaske ne wannan mutumi da ya taho annabi sai ya hango shi to annabi ya san shi kun san annabi shi ma dan Makka ne a da di ya san su ya san kuma halayen su da annabi ya hango wannan Makrar sai annabi yace ga wani mai makirci nan ya taho wato daidai sunan shi Makrar makirci kenan to da yadda aka ga Makrar to makirci ne annabi yace wannan mutumin yana da makirci saboda haka ku yi taka tsantsan da shi in yazo kada ku saki baki ku ta yin maganganu ku yi shiru shikenan da mutumin nan ya iso sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi magana menene ya taho da ku aka gaya mishi irin abin da aka gaya ma wancan Budayl dan Warqa cewa abin da ya kawo mu umara muka zo yi ba yaki muka zo yi ba a karkashin wannan kaje ka gaya wa mutananka idan muka yi umaran mu muka yi tsawaji muka gama za mu fita a gari mu bar muku garin ku shikenan shi ma sai ya koma wajen mutanen sai ya gaya musu cewa lallai mutanen nan fa umara ya kawo su to amma kun san wani abu har yanzu Qurayshawa suka ce ƙarya ne da Allah ku rabu da wannan shi ma ba mu yadda ba an ba shi cin hanci ne sai suka ƙaro turo wani mutum na nawa kenan na uku shi kuma sunan shi Al-Halis ibn Alqama shi aka turo a matsayin na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya hango wannan mutumin da ya taho shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wannan mutumin kan mutum ne wanda in ya ga gaskiya yana amincewa a karkashin wannan ku tayar da raquman ya gansu idan ya ga raquman ya san lalle waɗannan raquman mun taho da su ne zamu yi wa Allah hadaya umara ya kawo mu ba fada ba sai aka tada raquman yana zuwa ya hangi raquman to shi ko karusowa ma bai yi ba sai yace gaskiya ne maganar da mutanen nan suka faɗi shi ma sai ya koma sai ya ce wa manzo Allah sai dai ga wa mutanen shi Qurayshawa mutumin nan gaskiya ba yaki yazo ba yazo umara ne saboda haka mai shawara ya shiga ne ko kai ya shiga sai Qurayshawa suka ce da Allah tashi nan dan iska kai ma ƙarya kake mu kun ga har yanzu fa ba su yadda ba ba su amince manzo Allah ba yaki yazo yi ba sai suka ƙara tura mutum na nawa kenan yanzu na hudu shi kuma wannan sunan shi Urwa dan Mas'ud as-Saqafi da aka turo wannan mutum to shi wannan shine karshen wanda suka amince da shi sun san duk inda bala'i yake to shi wannan zai iya tada bala'i ina fatan fahimta shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ga wannan mutumi ya taho wannan Urwa shi sai ya taho ma cikin walakanci da ainihin wato izza ma'ana ya taho yana kallon yana musu kallon biyu ahu yana hararan su yana cewa yanzu kudin nan kaskantattu din nan shine kuka zo kuma da gari to in ma kun zo yaki ne mun fi karfin ku saboda ba za ku zo garin mu kuma ku ci mu da yaki ba kaga maimakon shi ma ya fara jin ta bakin su kawai sai ya fara jawabi annabi yace saurara ba ainihin wato abinda zaka zo kana gaya mana magana ne anan ba menene ke tafa da kai ina fata an fahimta saboda walakanci sai ya dago hannu zai kama gemu manzo Allah zai ja mishi gemu kowa ta yanzu kai fa ustazin nan fa daliban ka sun yawa ina fata an gane to sai aka samu wani sahabi mai suna ainihin wato Al-Mughira ibn Shu'ba to shi ma fa manzo Allah in tashin hankalin ne fa yana da masu shi Mughira dan Shu'ba tun a jahiliya an san shi ba mutum ne mai ainihin wato wasa ba saboda haka duk wani rashin kunya su ma sun yi ada hasadi ma wato shi Al-Mughira dan Shu'ba dan fashi ne ma ada kuma shi nashi fashin ko na musamman yake yi domin in zai zo fashi gidan mutum sai ya aika mai da sako tun da rana yace ku je ku ga yawa ne muna nan tawowa gidan shi yau saboda haka kafin mu zo ya tara mana kudin gidan shi ya ajiye a kofar gida in muka zo muka gani kawai sai dai mu dauka mu gaba haka yake fashin shi kuma ba yadda aka iya da shi to kun ga wannan mutumi yau aka ce ya tuba ya zama cikin sahabban manzon Allah to duk ran da aka bata mai rai fa shi ma zai iya tuno da ko shikenan Mughira dan Shu'ba sai ya ga wannan mutumi Urwa Urwa dan Mas'ud ko As-Saqafi yace ka kiyaye kanka idan ka nemi ka walakanta manzon Allah na rake da Allah to zaka iya rasa rayuwanka sai ya zara takobi to wannan mutum kun san namun na ga muku yazo miki nema da walakanci sai yace a yanzu tabana Mughira dan Shu'ba kuma hakuntu ba yau shakatu bane wai wai jiya ba kai ne tsohon din iskan nan ba yace oho dai in dai ka ne muka ci mutuncin manzon Allah komai na iya faruwa yanzu muna umarni ne da muna aiki ne da umarnin manzon Allah da annabi zai ba mu fatawa akan ka mu cika aiki to yanzu zaka gane koranka amma dai kada ka kuskura ka ciwa manzon Allah mutunci a gaban mu haka wannan mutumin ya gama walakancin da zai yi shi ma sai ya koma sai yace musu lalle mutumin nan ga abin da ya kawo shi kuma in ga ya muku gaskiya yadda na ga sahabban nan suke mishi biyayya na rantsa da Allah za su iya sadaukar da rayuwarsu in dai saboda manzon Allah ne domin da naje alola wannan in manzon Allah ya zo yi tara ruwan alolan suke suna shafawa a ciki shine turaren su mutanen da suka yadda da shi har zuwa wannan matsayin za ku iya yakan su yace to in dai kun shirya mutuwa to ku je ku yake su amma in ba ku shirya mutuwa ba to a zauna lafiya da shi kaki wannan in manzon Allah ya kaki zai tofa sai sahabbai su wawa a gaban shi yace lalle al'amarin Muhammad ya girmama to kun ga yanzu ya gane cewa lalle mutanen nan ba kan wallata bane ko me biyo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan ya tafi sai suka daina aiko dan sako suka daina aiko mutane ina fata an fahimta shikenan sai suka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah zaman nan da muke yi menene zamu yi ne annabi yace to bamu san nufin su ba har yanzu bamu san abin da suke tunani ba ba zai yi mu je mu fada musu din ba tunda sun aiko yan sako ko amma kuma sun dauke kafa abin da za a yi yanzu bari mu ma mu tura wakili ya shiga cikin garin ya je ya jiyo mana wani hali ake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira sahabin shi Qurashin ibn Umayya al-Khuzai an fahimta ko Qurash dan Umayya al-Khuzai annabi ya tura shi yace shiga cikin garin nan ka je ka jiyo mana wani hali ake ciki sai annabi ya bashi raƙumi wanda zai hawo ya hawo ya shiga cikin gari suna ganin shi suka kama shi suka yi mishi duka suka kashe raƙumin da annabi ya bashi suka koro shi ya dawo annabi ya ga ya dawo kata-kata an yi mishi duka daga nan fa shi ma hankalin manzon Allah sai ya tashi annabi ya ce mutanen nan in tashin hankali suke nema to wallahi mu ma a shirye muke dan me su sun aiko wato masu sakon su ba mai musu komai ba ni kuma na aika nawa sun yi mishi duka to ina ganin kuma je mu yakin nan ko ko me kuke gani annabi sai ya nemi shawara Abubakar as-Siddiq sai ya ce wa manzon Allah ya manzon Allah mu ba mu da zabi abinda Allah da manzonsa suka ce to mu muna za mu amsa kiran su saboda haka idan Allah ya hukunta mu je mu yaki to ba mu je idan kuma akwai wani hanya da Allah zai kawo na mafita to muna sauraron ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce abinda za a yi kai Umar kai ma shiga cikin gari ka je ka jiyo mana ya ake ciki Umar dai kowa ya san Umar ko ba za a yi mishi rashin kunya ba amma Umar da yake ya san shine zafin hali ne sai Umar ya ce ya manzon Allah kafin a kai gani in je a tura Usman shi Usman babban mutum ne kowa na girmama shi sannan Usman mutum ne wanda ba wanda bai taba yiwa alkhairi ba a cikin su ina fata an fahimta wani ya taba zuwa wajen Usman saboda Usman mai gidan kowa ne wani ya taba zuwa Usman ya yi mishi ragon suna wani yaje an yi ma dan shi aure, wani yaje matar shi ta haihu, duka Usman ya taimaka musu, saboda haka ba wanda zai mishi rashin kunya. Usman yaje, idan yaje duk halin da ake ciki yazo ya ga mana. Annabi yace gaskiya ne maganar fa Umar, domin in Umar yaje komai na iya faruwa. Ina fata an fahimta. Shikenan sai manzo Allah ya karbi shawarar Umar. Manzo Allah yake Usman je kaka kaje ka jiyo mana wani hali suke ciki. Usman sai ya shiga. Da Usman ya shiga suna ganin shi dukkan su suka zo suka marace shi. Me gida me gida barka zo zuwa, ba dole ba. Kudi ƙarya ne, ai kudi ba ƙarya bane. Sun san zai yi wa kowa yanzu kayan cefa ne. Me gida a ai kai ba mu san kana cikin su bane. Ai da mun ganka, ai da tuntuni ka shigo. A kai gashi mun bude maka hanya. Ka je kai dawasi. Ka gama dawasi kai kadai ka koma. Usman yace in yi dawasi kun tsai da manzon Allah a bayan gari, ni yanzu in yi ba zai yi ba. Ina fata an gane. Usman yace me kuke nufi? Umara muka zo yi, suka ce gaskiya kam mun yi shawaran ba za mu bari ku shiga garin nan ba, domin kuka shiga garin nan ya nuna kun fi karfin mu kenan. Saboda haka ka koma ka gaya wa annabin ku wannan karan kan ba zai yi ba. Haka suka gaya wa Usman. Shikenan Usman yace babu laifi, zan je gidan da sabon da kuka bani. Amma da yake Usman mutumin Makka ne ka kumanta, sai ya biya wajen ƴan uwan shi da abokan arziki, sai aka gaisa jama'a shekara shida an rabu. Ai kun ga dai a je a gaggaisa ko yaje gaida su gaggo su inna, su inna ta gangare da inna ta tudu duka. Usman yaje gaishe su, suka ce la dan mu ashe kuna nan, ashe ba ku mutu ba, mun rasa ku ba waya, ba network, ba service. Ina fata an gane misali. Shikenan Usman, to sai zan wannan gaisuwa da Usman yaje, sai Usman ya dade da dawo ba. Shikenan a cikin tawagan manzon Allah kuma ka kumanta akwai munafukai. Shikenan munafukai sai suka je suka kutu 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 kutu, sai aka tada jita jita mu je a yada cikin mutane a ce an kashe Usman. Nan da nan kafin Usman ya dawo sai aka yada. Kai baka ga Usman ya dade ya dawo ba? To fa an kafa kashe shi ne ba. Shikenan sai magana, to kun san kuma maganar shari ya fi sauri yaduwa ko? Nan da nan magana sai ya bazu cikin sahabbai, an kashe Usman, an kashe Usman. Annabi sai ya ji labari, an yi ne, an kashe Usman. To nan ne kuma hankalin manzon Allah sai ya tashi. Annabi kawai sai ya miƙe. Annabi ya ce hazihi yadu Usman, jama'a ku kalli hannun nan. To a madadin hannun Usman, wa haza yadi, ni kuma ga hannuna, na yi mubaya. In dai ya tabbata an kashe Usman, wallahi za mu je mu yaƙi, sai dai mu ma a kashe mu gaba ɗaya. Duk wanda ya amince ya zo yi mu mubaya. Nan da nan sahabbai suka ce yi wa manzon Allah mubaya, ai wallahi mu ma sai dai mu mutu. Ai amma munafikai sai suka ƙi su. Sai suka zama hannayen suka ce wallahi mu ba ruwan mu ku je ku mutu ku kuka sani. Ina fata an fahimta. To waɗannan da suka yi wa manzon Allah mubaya'a, an shirya za a shiga kenan, sai kuma ga Usman ya dawo lafiya lau salin halin. Annabi ya ce a'a me ya faru? An ce muna an kashe ka. Usman ya ce wallahi ko harara na ba wanda ya yi. To ya aka yi aka ce an kashe ka? Suka ce to jita jita ne munafukai suka tayar. Nan da nan sai Allah ya saukar da aya. Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Waɗannan da suka yi mubaya'a da kai, to Allah ya yarda da su, sun zama yan aljanna daga yanzu din nan. Kun ji munafukai sai kuma suka fara cewa to ya manzo Allah dan ƙara yin mubaya'a mana. Aka ce ai na ai kuma shikenan. Dama Allah yana ba mutum lada ne in ya gane yayi abu saboda shi. Amma duk abinda baka yi saboda Allah ba, ba lada. Kun ga waɗannan mutane sai suka samu daraja. To ba wanda ya samu daraja irin tasu. Ina fatan fahimta. Daga ƙarshe jama'a, nan shine asalin inda maganar mu zai tafi. Wannan duk mun yi mana shimfiɗa ne don mu ji yaya aka yi har aka zo aka yi sulhun Hudaybiya. Annabi yace to Usman menene mutanen nan suke nufi? Usman yace Annabi sun ce ba za mu shiga garin nan ba, saboda haka za su turo wakili wanda shi zai zo mu zauna mu yi yarjejeniya, sai mu yi alkawari a tsakaninmu. To kun ji inda asalin alkawarin ya taso kenan. Sai aka sama wannan alkawarin sulhun da aka yi a unguwan Hudaybiya. Kun ji dalilin da yasa ake ce mashi sulhun Hudaybiya? Saboda a inda Annabi ya zauna a lokacin ka kumanta a Hudaybiya ne ko? To a nan Hudaybiya aka zo aka yi sulhu, shi yasa ake kiran wannan umara sulhun Hudaybiya. Shikenan Annabi na zaune, sai ga wakilin ainihin wato mutanen Makka mai suna Sahal. An gane wannan da kyau ko? Ko Suhail. Suhail shi ne mutanen Makka suka aiko a matsayin ka je ka samu Annabi, sai ku zauna ku rubuta yarjejeniya. Suka gaya wa Suhailu ka'idojinsu, wanda manzon Allah in ya yarda to ayi alƙawari akan haka, in ko bai yadda ba to babu wani alƙawari a tsakaninmu. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka zauna, da aka yi zama sai aka fara sulhu. Suka annabi yace kai ne wakilin su, to tunda an turo Suhailu, to ma'anan sunan Suhailu mai saukin hali. Annabi yace sahabbaina ku kwantar da hankalinku, in Allah ya da al'amarin ku zai sauki, tunda wanda suka turo sunan shi Suhailu. Manzo Allah sai ya ara shi kenan, ina fata an gane. Suhailu sai ya zo ya zauna ya gyara murya yace ina mai rubutu. Annabi yace Aliyu dan Abi Talib taso kai ne sakatare, ka zo ka rubuta duk wani alƙawari tsakaninmu da su. Shikenan Aliyu sai ya dauki alƙalami sai ya sa bismillahir rahmanir rahim, za a fara rubutu kenan ko? Suhailu sai yace me wannan kuma a takaddan namu, za a manta, za a sa mana wani bismillahir rahmanir rahim? Mu ba mu yadda ba. A cire wannan a sa bismikallahumma. Kun ga mushriki ko? Annabi yace Aliyu goge, ka goge bismillahir rahmanir rahim, ka sa bismillahir rahmanir rahim, bismikallahumma din. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Dako kun ga sun fara alƙawarin kenan. Aliyu sai ya goge, hankalin sahabba ya tashi. Umar ya miƙe shi ya manzo Allah, abin nan fa yayi yawa. An hana mu shiga gari, gagari muna gani. Kaman kun ka ku duba misalin da muka buga, muka ce kaman mutum ne yake a zaki, gagarin zariya ya hango fa, gari ma yan nan duka hango su, amma ce ba za ka shiga ba. Ka duba irin tafiyan da suka sha, da wahalan da aka sha. Wannan ba walaƙanci jama'a, akwai walaƙanci. Sannan an zo kuma an rubuta bismillahir rahmanir rahim, sun ce a share. Hankalin sahabbai sai ya fara tashi. Umar ya miƙe yace ya manzan Allah, wai shin kai ba annabi bane? Annabi yace ni annabi ne. Umar yace waɗannan mutanen ba mushrikai bane? Annabi yace mushrikai ne. Umar yace ba Allah ya aiko ka da addinin gaskiya ba? Wato hankalin Umar ya tashi ne jama'a. Annabi duk yana ce mishi haka al'amari yake. Umar yace to wallahi annabi sai dai mu je mu yaki. Abubakar sai ya jawo Umar yace kai Umar saurara, ina ruwanka, ba shi ne annabi ba? Zauna ka ji abin da za a yi. Sai aka zaunar da shi da kyar. Annabi ya ce ku ci gaba da rubutu. Sai Aliyu ya rubuta hadha ma qalaha Suhailu ibn Amr rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine sulhun da Suhailu dan Amr suka yi tsakanin shi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi. Suhailu sai ya ƙara bude baki yake me wannan, waye rasulullahi? Ina yake ku nuna min shi in gan shi? Ai mu ba mu yadda rasulullahi bane, dan da mun yadda rasulullahi ne zamu zo mu yi wannan yarjejeniya? Saboda haka mu mun san shi Muhammadu ne dan Abdullahi. In za a rubuta haka to ai sulhu, in ba haka ba za ai sulhu ba. Kai jama'a, wannan sulhun fa ya ga walaƙanci. Shikenan annabi yake Aliyu ka share rasulullahi, ka rubuta Muhammadu dan Abdullahi wa kafa billahi shahida, in su ba su yadda ba Allah ya shaida ni manzon shi ne. Haka ne ko ba haka bane? Haka ne. Aliyu shi ma lokacin kawai sai ainihin wato kanshi ya tafarfasa, sai ya jefar da birar yace wallahi sai dai a fasa sulhu, ni in share rasulullahi da hannuna ba zai yi ba, wallahi ya manzo Allah ba za mu yadda ba. Ai shikenan sai haya haya haya, dama sahabbai sun fara kullewa. Sai annabi yace nace kowa ya zauna, kowa ya zauna, ku natsu, ku bi abinda nake muku tukuna. Ai Allah ne madaukakin sarki, yayi aiko ni a matsayin annabi ko? To ku bari Allah zai yi hukunci tsakaninmu da su. Haka aka shawo kan Aliyu da kyar. Aliyu ya je dauko biyu, amma yace Aliyu yace na farance ba zan share ba, wallahi sai dai aka kama wani wanda sai shi. Annabi yace nuna min ina wajen, da yake annabi ummi ne. Wa ma kunta taslu min qabli min kitabi wa la tahtuhu bi yaminika idan lataba al-mubtiluna. Annabi bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Annabi yace nuna min ina ne inda ka rubuta rasulullahi din. Aka ce ga wajen, sai annabi ya sa hannun shi ne albarka, sai ya share wannan magana. Annabi yace ku ci gaba da rubuta sulhu. Sai Suhail yace to shar'i na farko cikin sulhun da zamu yi kuma ka yadda shine daga yau ba za ku ƙara yi mana wannan gangancin ku ce za ku zo umra ba, in ba mu muka ce ku taho ba. Annabi yace ku rubuta na yadda. Yanzu me ya annabi ya dauka alƙawari ko? To kar ku manta, har yanzu muna bayani ne akan ayan da Allah yake cewa lima taquluna ma la taf'aluna. Annabi yace a rubuta ya yadda. To magana na biyu, sai yace in an yadda da wannan to sai a je zuwa ga abu na gaba. Daga yau kada wani mutumi ya sake tahowa daga Makka ya zo Madina a matsayin ya zo ya musulunta, kada ku shigar da shi musuluncin, ku dawo mana da shi. ko da ba mu a wajen annabi yake ku rubuta na yadda Umar yake ya manzan Allah musulmin ya taho a maida shi kuma wajen mushrikai arna annabi yake ina ruwanka nace a rubuta na yadda Aliyu ya rubuta alƙawari ya zama nawa aka tafi gaba yace ku rubuta daga yau duk wanda ya kuskura ya baro Madina daga cikin ku ku mu'mine ya dawo gida to ya gama musulunci daga ranar kuma dole ya dawo gida kenan ba zai ƙara komawa wajen ku ba annabi yace ku rubuta na yadda jama'a muna fahimta ko kun ga annabi na ta daukar alƙawari masu nauyi ko ina son ku gane muhimmancin mutum ya dauki alƙawari ya cika ko kada ya cika shi yanzu wannan alƙawarin in muni a yau zamu iya daukan shi annabi kuma shi yace a dauka to zamu zo mu ga annabi ya cika alƙawarin nan ko bai cika ba annabi yace a rubuta ya yadda aka rubuta sulhu na gaba akai ta rubuta sulhohin na walakanci da kaskanci duka annabi yace a rubuta shikenan da aka gama ya kakkabe takarda ya kakkabe yace to mun tafi shikenan aka tafi da wannan takardar yana nuna wa mutane shi suka yi ihu eh ba za mu shigo ba eh ba za mu shigo ba annabi yace kowa ya yanka dabban shi a nan inda muke mu juya mu koma Madina sabai suka ce ya manzo Allah bayan duk wannan wahalan da muka tawo duk wannan shatale-tale ga inda da ya kamata mu shiga harami inda zamu yanka dabba ka ce mu yanka dabba a nan bayan gari gaskiya mu ba zamu yanka ba su ma sai suka ci to a lokacin ne in ba ku manta ba na taba baku labari manzo Allah shi kuma sai hankalin shi ya tashi to da wanne za a ji waɗannan mushrikai sun yi mana walakanci yanzu kuma ina yi muku umarni kuma kun yi aiki da umarni na sai ya shiga wajen matan shi da fushi Ummu Salama Ummu Salama tace ya la manzo Allah lafiya annabi yake mutanen nan ba sa tsoron Allah ya saukar da koran kwaka ya tarwatsa su ina ba su umarni suna kin yi aiki da umarni na Ummu Salama tace lafiya ya ma'aikin Allah annabi yake na ce su soke dabbobin su duk su je su aiki mu koma garin Madina sun ki sun ce wai dole sai mun shiga harami so mun riga mun yi alƙawari da masu harami sun ce kan mu shiga Ummu Salama tace ayya ai manzon Allah al'amari ne mai sauki kun ga inda ake son mata masu hankali kenan mata dattawa kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ke mace ya kamata ki san wani irin miji ne mijinki ne da'awa ne to ki rinka yin abubuwan da zai taimaka miki wajen da'awan da yake yanzu ku kaddara Ummu Salama da ba dattijuwa bace da irin matan nan ne masu tigaggun kwakwalwa me za ta ce wa manzo Allah to dama waɗannan ai ɗan giska ne ka rabu da su kai mu tafi eh dama kai ka zo shikenan al'amari sai ya lalace amma Ummu Salama ba ta yi haka ba tace al'amarin mai sauki ne ka san abin da za ka yi kai ka je ka yanka dabbanka kuma ka je ka aske kanka daga nan kakka cewa kowa komai kaga me zai biyo baya kun ga kaifin hankali irin na Ummu Salama jama'a mun fahimta ko to irin waɗannan matan ake son mata su koyi da su to amma matan yanzu koyi suke da sifati Niger su ne suna su sabban saboda su suke kallo sun ga irin dinkin da tayi wata irin tana nan tana ta bala'i irin dinkin da Fatimi da tayi da shi za ta yi dinkin sallah saboda haka yanzu ana nan ana ta bala'i da kaninta da mijinta wallahi ban yi saba wallahi baka yi saba wallahi sai an dinka eh wallahi haka ne kuma haka bane jama'a to amma Ummu Salama kun ga ita sai take a'a annabi sai ya karbi shawara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma duk inda ya samu shawara mai kyau sai ya karba jama'a mun fahimta ko sai annabi ya fita annabi ya je aski ya soke dabbar shi labari sai isa ga sahabbai ga annabi nan yana yanka dabba sai wani ce da gaske sai wallahi da gaske yace ni ma dawo mun nawa shine ya sai kafin ka ce kwago kowa ya je ya fito da nashi dabban shi ma ya yanka annabi bai ce wa kowa komai ba sai aka ga annabi kuma ana mishi aski sai kuma gashi an yi layi a gaban wanzan ni ma da ya gama a yi min nawa ni ma da ya ga shikenan kun ga yanzu hankali bai kwanta ba ba a kashe wuta ba jama'a wace ce wadda ta kashe wutar nan Ummu Salama yanzu Ummu Salama nan an yi mata irin maganganun da ake gaya wa mata yanzu ne a ce wallahi namiji ai ba dan goyo bane wallahi ku rabu da su kawai wa Ummu Salama sai ta tana cikin ɗakin ta amma kun ga ta sulhunta al'umma fitina da yake neman ya balle sai an yi wato ta kwantar da shi da aka gama yankawa sai aka koma gari me ya biyo baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afwan kafin a bar wajen sulhun nan ana cikin wannan rubutun sulhun sai dan shi wannan mushrikin Suhaimi dan shi sai ya taho a guje dan shi ya taho a guje ina fata an fahimta sai ya zo ya ce ya manzon Allah na samu na gudu ni ma nayi imani da kai ashhadu an la ilaha illallah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko me ya faru? Sai sahibi sai ja ba yace yawwa dama yanzu muka gama alƙawari eh bari mu gani zaka ci alƙawari ko ko zaka cika. Annabi yace me kake nufi? Yace ga wani mun ce duk wanda yazo musulunta a dawo mana da shi to bari yanzu zamu gani. Annabi yace a ai wannan tunda yanzu muke rubuta alƙawarin ba a riga an tashi ba ka bari wannan yayi imani ya zauna tare yace wallahi ba zai yi ba sai dai za a fasa rubuta sunu. Allahu akbar. Annabi ya kalli wannan yaro, yaro na kuka ya gudo ne fa, suna dukan shi ya gudo. Annabi yace ka yi hakuri, nayi alƙawari da su ni ko bazan ci amana ba, bazan saba alƙawari ba ko ma cikin su. Yace ya manzon Allah sun hana ni cin abinci, sun hana ni ruwa, sun hana ni komai. Annabi yace ka yi hakuri, ka yi hakuri. Sahabbai suka kama kuka, yanzu mumini zai koma wajen Allah? Annabi yace ba komai, ka yi hakuri, Allah zai kawo mana mafita. Mun yi alƙawari da su ba za mu saba ba. Ashe kun ga Annabi na cika alƙawari ko bai cika ba? Annabi na cika alƙawari. Me ya biyo baya? Sunan wannan da na wannan sahabi a na wannan mushrikin Suhaib ibn Amr, sunan shi Abu Jandal. Ina fata an fahimta. Shi ne dan wannan Suhaib ibn Amr din. Abu Jandal ibn Suhaib ibn Amr. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai ya kama hannun dan shi sai ya jefa wa mutanen shi ya ce ku rike min shi. Sheke zai gudu ba inda zaka, muna nan da kai, da kai za mu ci gaba da kafirci. Jama'a mun fahimta ko? Sahabbai to waɗannan hankalin sahabbai da ya tashi shi yasa suka kasa yanka wannan dabba ba wai dan su saba wa Annabi ba. Ko kun fahimta? To shikenan da aka koma gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ainihin wato bayan kwana biyu sai aka samu wani sahabi shi ma ya taho wajen manzon Allah a guje daga Makka. Ya taho a guje ana sai da ya kure musu cikin dare ya gudu. Ina fata an fahimta. Yazo ya samu manzon Allah yace ya manzon Allah wallahi ni ma nayi imani. Mutanen nan sun hana ni wa kaza, sun yi min kaza. Annabi yace to mun riga dai mun yi alƙawari. Saboda haka ni dai bazan ce ka tafi ba, amma dai bazan hana ka kuma ka zauna ba. Ina fata an fahimta. Shike ne wannan mutumin sai ya samu waje ya zauna. Bayan awa daya ko wasu ɗan mintuna kaɗan sai ga wakilai daga Makka su biyu. Suka ce to labari ya iso gare mu akwai wanda ya taho. Yaya magana alƙawari ko an fasa ne? Annabi yace alƙawari na nan har yanzu. Yace to a miƙo mana shi. Annabi yace ku je ku kira wancan da ya zo da shi. Ya bi su su koma. Wannan sahabi yace ya manzon Allah za su fasu je su kashe ni ne? Annabi yace ba yadda muka iya. Mun yi alƙawari da kai. Shikenan wannan mutum sai ya saki jiki. Ya saki jiki da su ainihin wato aka shiga cikin tawagan su. Sai suka koma. An kai daidai wajen wani gaba sai suka tsaya za su huta. To da yake ya riga ya saki jiki da su sai suke na jira suna tattaunawa suna ainihin wato bayanai can sai ce amma wannan takobi na ku da kuka daga ina ka kera shi ne? Kace ba ai wannan takobi daga kasar Sham ne, uban su ne, wannan gaya madini na wuce kenan. Yace mu gani ai ko da takobin ne ya shiga hannun shi sai ko ya ga wajinin ya wuce sai ya kashe daya. Dayan da ya ga ya ce wannan mutum ya zama dan ta'adda, sai ya ga Makka da nisa, Madina ya fi kusa, sai ya dawo Madina a guje. Ya dawo Madina yana haki. Annabi ya ce lafiya? Ya ce ya kashe min dan uwa. Ya ce waye ya kashe min dan uwa? A bani ruwa in sha. An fahimta ko? Shikenan me ya faru? Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai Allah ya gani na dai cika alƙawari. Ko ba haka bane jama'a? Ni dai na mika muku shi. Ya ce to yanzu kai kuma fa? Ya ce a nemi mun gida in kwana. Ba inda Annabi ya ce eh? Ya ce eh. Shikenan shi ma sai aka samu mishi wani ɗakin haya ko ina ne, sai ya kwana aka ba shi ruwa ya ci abinci, hankalin shi ya dawo jikin shi. Shi wannan mutumin sai ya ga to tun da dai Annabi ya ce ya tafi, waɗannan mutanen su kuma in ya je kashe za kawai sai ya buɗe gari a nan wajen. Sai ya buɗe gari a nan wajen. Saboda haka ana nan duk wanda ya taho daga garin Makka zai je kasuwanci sai ya bubbuge shi ya kwace kuɗin hannun shi. Wanda ya je siyo kayan abinci da wane ne shi ma sai ya bubbuge sai ya tara. A to zai mutu ne? Dole zai samu abinci ko? Daga nan kawai sai ya fara samun, sai wani ya zo ya ce a to ni ma gaskiya zan zauna garin nan naka tunda naga ana samun arziki eh minallahi ko tsuntsu daga sama ga tashi. Shikenan sai ya fara samun magoya baya, ya fara tara sojoji. Wannan gari sai ya zama ya ainihin wato shahara, ya zama anguwa ne ko ƙauye ne ko hanya ne da ake tsoron bi. Dan an ta duk wanda ya taho, in ya taho da kuɗi to za a kwace kudin. In kuma kayan abinci ya siyo, to ba zai je ba balle ya siyar balle ya samu riba. Jama'a muna fahimta ko? Bayan kwana biyu mutumin nan sai ya tara dukiya a wajen shi, ya zauna lafiya, yana musulunci shi iya da iya, ko ba haka bane jama'a? Kuma ana danye ana yin business, tunda wannan ai sunan shi business ko? Ina fata an fahimta. Bayan kwana biyu mutanen Makka sai ya zan hanyar da suke bi kenan zuwa siyo kaya, su zo su siyar su samu riba kuma su samu abinci. Yanzu suna tsoron bin hanya. Ina fata an fahimta. Sai zan ba a shigowa da kayayyaki yanzu cikin gari, sai zan yunwa da tashin hankali, ana tsoron a fita kuma daga cikin garin abuwan nan hanya. Can sai mu shirkan Makka suka yi taro, suka ce gaskiya abin da zai faru shine mu je mu taro mu sanya za a yi a gama da wannan matsala da muke fama da shi. Ina fata an fahimta. Menene burinku, menene matsalanku? Suka ce abin da za a yi a je a san yadda za a tayar da wannan ƙauyen. Suka ce to ya za a yi, ku ba da shawara. Wani yake ina ganin abin da za a yi, mu je mu gaya wa mutanen nan su dawo cikin garin nan. Yace ba za su dawo ba. Ku kuka ce za ku kashe su sun dawo, to mun kuka ce su dawo ba za su dawo ba, to meye abin da ya fi sauki? Suka ce gaskiya abin da ya fi sauki mu ce su koma wajen annabin kawai. Ina fata an fahimta. Sai wani yace to ai kar ku manta, shi annabin nan baya cin amana, ai mun yi alkawari da shi kuma ya cika mana alkawarin, shi yasa duk wanda ya zo baya tarban shi. Idan muka ce a tako mana shi zai sako su, saboda ta in kuka ce su tafi can ma, to gaskiya ba zai yi ba. Aka ce to ya za a yi shawara? Aka ce a bari dai sai gobe, wannan meeting dai an kasa sanin ya za a yi. Shikenan aka tashi meeting, aka dawo meeting. To yaya labari, waye ya ƙara yin wani tani? Wani ya ce in gaya muku gaskiya, abin da zai zaunar da mu lafiya shi ne mu je mu samu wannan annabin, mu ce mishi alkawarin nan da muka yi, to mu dai mun fasa a yaga takardar alkawarin kawai, ya fi mana zama lafiya. Suka ce eh, ana ce wallahi shi ne kawai mafita. Saboda haka suka natso wakilai, aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce ya manzon Allah, mun gama yin alkawari, mun gama yin yarjejeniya, gaskiya alkawarin nan ya zama mana bala'i. Kun ga a lokacin da suke faɗin maganganun nan, me suke tunani? Za su cuci annabi ko? Za su walakanta shi. Amma duk da haka shi kuma annabi ya ki cika musu alkawarinsu? Bai ki ba, sai ya cika musu alkawarinsu. Tare da alkawarin da ya yi musu, ko kuma alkawarin da suka ɗauka kan shi, alkawari ne wanda a zahiri an cutar da musulmai, a zahiri an walakanta musulmai, amma me ya biyo baya? Annabi ya cika musu. Su da kansu suka dawo suka ce a yaga wannan takardar alkawarin, an fasa. Annabi ka zauna lafiya, duk wanda zai shiga musulunci ya tafi, wanda ba zai yi ba ya fita, ba wanda za mu ƙara matsawa. Shikenan annabi ya ce kun yarda? Suka ce mun yarda. Annabi ya ce ni dai kun ga na cika alkawari, sai aka yaga takardar alkawari. Shikenan kuma. Jama'a mun gane wannan ne ko? Yanzu cika alkawarin da annabi ya yi, ya zama alheri ko ya zama sharri? Ya zama alheri. Su kuma da suke wannan alkawari na walakanci ga annabi, me ya zama gare su? Abin ya zama musu fitina. To kun ga wani daraji zamu koya a nan. Ashe duk sanda kuka yi alkawari da mutum, to ku cika mishi wannan alkawari. Wannan shine darasin da zamu fitar a cikin wannan ainihin wato gaba na yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayuwa da ainihin wato sahabban shi. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Jama'a musulmi, kamar yadda muka ji waɗannan bayanai, yanzu muke son mu fara bayani game da to mu kuma wani irin alkawari muka dauka. Musamman alkawari mafi girma shine alkawari da bawa ya dauka da ubangijin shi. Yanzu kun ga tsakanin mutum da mutum, an ce in ka dau alkawari ka saba ko ka cika? Ka cika. To idan kai alkawari kuma tsakaninka da Allah fa, wani alkawari ya fi cancanta a cika? Shine alkawarin da muka yi wa Allah ko? To Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin Alkur'ani cewa ya dauki alkawari tsakaninmu da shi, kuma dukkanmu mun yi wa Allah alkawari. Me ya alkawarin da Allah ya dauka? Me ya alkawarin da muka dauka wa Allah? Allah yake wa in akhadha rabbuka min bani adama wa zurriyatahu a lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari daga annabi Adam da shi da zuri'an shi. Su waye zuri'an Adam ne jama'a? Mu. Wato mu ma mun yi alkawari da Allah. Allah madaukakin sarki yace wa za mu bautawa in muka zo duniya? Dukkan mu dinnan sai muka ce Allah kadai za mu bautawa. Ina fatan mun fahimta. Allah madaukakin sarki yace to wannan alkawari ne tsakanina da ku, to a kullun kuma in muka zo sallah sai mun ƙara jaddada wannan alƙawarin shine a inda muke karanta Fatiha ba muna cewa iyyaka na'budu ba wa iyyaka nasta'in ina ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muka yi alƙawarin zamu bautawa kai kadai muka yi alƙawarin ainihin wato zamu nemi taimakon shi kenan mun yi alƙawari tsakanin da Allah ko to yanzu zamu zo mu karanta mana menene waɗannan alƙawari da muka yi wa Allah sai mu ma mu zo mu gwada shin muna cika waɗannan alƙawuran ko ko ba ma cika waɗannan alƙawuran daga nan za ku gane irin hadari da muke fuskanta a rayuwarmu daga nan za ku gane irin hadari wanda kowanne daga cikin mu yake ciki idan ba ma cika alƙawarin da muka yi wa Allah to idan Allah madaukakin sarki ya tashi kama bayi to za mu yi mamaki irin kamun da Allah zai yi mana domin Allah da ya ce rashin cika alƙawari laifi ne mai girma haka ne ko ba haka bane a ƙarƙashin wannan idan kai wa mutum alƙawari Allah ya ce ka cika to alƙawarin Allah shi yafi cancanta ka cika to menene alƙawaran da muka yi wa Allah menene wajajen da ya kamata mu kula da su inda zai tabbatar da bautan mu ga Allah da kuma ainihin wato tsoron mu ga Allah to in Allah madaukakin sarki ya kai mu lokaci na gaba anan ne zamu zo mu yi waɗannan bayanai insha Allah muna masu faɗin wannan muna neman Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara jaddada mana imanin Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayan Allah masu cika alƙawari kada Allah ya sanya mu cikin masu saba alƙawari alƙawari kaya ne kuma amana ce saboda haka wanda ya ci shi sai shi ma ya ci shi cin alƙawari baya tafiya banza jama'a idan ka ci alƙawari sai alƙawari ya ci ka Allah madaukakin sarki ya mana agari sai in Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah zamu zo mai bayani dangane da waɗannan alƙawurra muka ɗauka tsakanin mu da Allah sannan kowannen mu sai mu yi wa kanmu tambaya ni na cika wannan alƙawarin ko ko ban cika ba ke kin cika ko ko baki cika ba muna ainihin wato kan kokarin cikawa ne ko muna ainihin saba wa Allah ko da yaushe idan Allah madaukakin sarki kai mu darasi na gaba zamu yi bayani insha Allah anan muke saurarawa akwai tambayoyi nake gani da aka aiko ko zamu saurari waɗannan tambayoyi insha Allah mu amsa su فإن منك جاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاك مالا بالخير إن ربنا الله متفقين سكين I am a man. I am a man. ko kuma akalla a ce ya karanta ilimi a shirin dan baki sai Qur'ani a fara a cikin ko kenan kaga kasa afon da kwana biyu ko kwana uku a to kenan kaga mutumin nan da yake karanta Qur'ani mai irin ladan shi fatankacin ladan shi to irin ladan da mun kai ma a baka akan dalilin ne akan kashiyar da shi kawai to kenan kun ga akwai bukatuwa wajen ne ni kokari ko da dalilin amma asalin abin da ake bukata shi ne kyakkyawan niyya a lokacin yin abu so kenan ya zama tuwa da bi kyau kyau cikin niyya muna yi domin Allah ba mu lada ko dai eh abin da ka samu sai dan gurgurdo karkashin ka gurgurdon karfin imanin ko kuma gurgurdon karfin islamin ka shi ke gaggata maka ladan yadda za ka samu shi muna roƙon Allah mu dauki sarki ba mu kowa iko ne haka duk da karatun da aka yi na ga kamar alamun tambayoyin sun daki wani bango da karatun da aka yi a nan gefen tambayoyin kuma kamar sun san shakar abin sun sani ba ban karanta na gaba amma tambaya na farko take cewa malam hukuncin mijin da yake duka matar shi har ya fitar mata da jini Sai na biyu, mala ina neman hukuncin namiji da baya zuwa sallar kaga
ina gani wannan tambaya jama'a kasantuwan mahimmancin shi ina ganin mu bari sai mun zo karatu na gaba sai mu fara ta kan shi an fahimta ko saboda mu samu ya zama shine abu da za mu fara tattaunawa kafin a yi karatu domin kada amsa wannan kuma ya fitar da mu fahimtan abin da muka koya dan mafi yawanci abin da aka tashi da shi a waje to shine kuma abin da ake zuwa da shi yanzu ai magana alƙawari da cika alƙawari ne ko to mu kokari mu je mu cika alƙawari tukuna sai mu zo mu bada wannan amsa in Allah ya kai mu darasi na gaba so da shi za mu fara insha Allah now
wannan sake dogowar jewa ne ce mai tsawo amma a ciki abinda za mu shira to a ciki sai kuma akwai bukatar kama iyaye ta biyu ta rubu ko ne take cewa dan Allah magiya ce sosai malam dan Allah ya mata addu'a Allah ya bata miki amma kuma a cikin bayanin da take sai take nuna cewa addu'ar ma ba aka lamijin bane ashe akwai mijin ba fahimta na da addu'a akwai mijin Allah ya ba ma iyayenka amincewa da su yadda ya aure kina kaza akwai matsala kaga ta
to ni ina ganin ba wai addu'a yayi kamata mu yi Allah ya ba wa iyayen ikon su yadda da mijin ba dan ba mu san irin mijin ba ko ba haka bane jama'a yawa ina ji abin da ya fi kamata shine ba na fahimta akwai iyayen da za su rinka yi wa yarsu ko ƴaƴansu bakin cikin su aure sai dai iyaye ba za su zo ƴa ko yarinya ta auri wanda bai dace ba idan muka ce wanda bai dace ba kuma iyaye kai ku ta girgiza kai kuna cewa kwarai da gaske eh ai haka ne a kuma iyayen kuna da naku matsala wani lokacin su iyayen kuma abinda suke nufi da mijin bai yi musu ba to shine mijin da bai zo yana ba su kuɗi kullun ba mijin da ba zai zuwa yana kawo musu kayan sallah ba da kunin gero da kayan buɗe baki to su a wajen su wannan shine mijin arziki wannan mutumin arziki wa zai ga mutumin arziki yake a tsakani da Allah a musulunci ba irin waɗannan ba jama'a mun fahimta ko mun yi bayani a karatun mu da muka yi wato fara da shi abinda addinin musulunci yake shine idan aka samu namiji ne addini mai kyakkyawan ɗabi'a kun ji sharuɗan jama'a iyaye sai mu lura mai addini da kyakkyawan ɗabi'a to babu laifi za a iya mishi alƙawarin aure wannan zan ansa shine saboda alaƙar shi da alƙawari da yake da shi to amma in ya zama wannan wanda yake neman ta ba ainihin wato mai addini bane ba shi kuma da ɗabi'u kyawawa tsakani da Allah kamar yadda annabi ya ba da shawara to mu ba za mu goyi bayan iyaye su goyi bayan wannan din ba saboda haka ke ya ke mace ke ce zaki san wanda ya kamata ki zo musu da shi ina fata an fahimta dama ai shi yasa aka ce duk sanda mutum ya zo ya nemi yarinya to ita yarinyan daman karin farko ba ita za ta amsa mishi ba sai iyayen sun ganshi tukuna ya nemi izini a wajen iyayen sannan suka bashi izini suka daidaitu shikenan a daura musu aure so tsakani da Allah wannan shine abin da ke karkashin wannan din so da ku iyayen da ku iyayen dukkan ku ji tsoron Allah ku san da cewa wannan rayuwar duniya mai karewa ce domin idan iyayenki suka mutu a yau suka mutu da takaicin kina son ki auri wani wanda bai da addini kika koma daga bayan su kika aura ba za ki albarka a rayuwarki ba kuma mun gane wannan kike ko domin kin ci amanan su sun haife ki ne sun yi tarbiyyar ki domin ki zama ɗa na gari domin ki zama wanda za ki alfahari da ita a ranar tashin alkiyama to amma kika zama musu bala'i suna gane miki alkhairi amma ki kina jajibowa kanki sharri to na rike da Allah rayuwarki ba zai albarka ba kuma wannan aure ko kin yi shi ba za ki ji daɗin zaman shi ba ku ji wannan kyakkyawan jama'a waɗannan abubuwa ne da sun faru da yawa kowannen mu na zamu iya bada misali wacce sun yi kaza da iyayenta ta gudu daga baya ta je ta yi yanzu ta dawo tana nadama ko babu jama'a to ashe me ya kamata ku iyaye ku ji tsoron Allah idan ƴakku ta isa aure ta zo ta yi muku bayanin ga wanda yake neman ta kuka bincika kuka ga mutumin kirki ne mai addini kun ji sharuɗan jama'a mai addini kuma mai ɗabi'a na gari ba irin ƴaƴan iskan yanzu da suke tafiya da wandan su rabin duwawo ba sosai kuwa ba irin su ba jama'a ko ba irin su ne a yau ba irin su suke neman ƴaƴan ba to ba da irin waɗannan ake tsakani da Allah saboda haka idan zaki je ki nemo mai addini wanda ga sunan birki, to sai dai wani matsalan shine kuma da ƴaƴan za su zo da ustazan masu addini kuma, sai kuma iyayen su ce to wallahi wannan ustaz Qur'ani za a ci, eh to kawai shi Qur'ani kawai ya iya, a'a Qur'ani ne albarkar rayuwa jama'a, saboda ba a taba samun wanda aka haife shi aka rubuta a goshin shi cewa wannan matsiyaci ne ba zai taba yin arziki ba. Kuma mutane nawa ne yayi wa suka taso ba su da arziki, amma yau sun yi masu arzikin kasa. Hatta wanda yake shugabancin kasan ku a yanzu shi da kanshi yake fadi, yake sanda yake yaro karami yana zuwa makarantar primary ko takalmi iyayen shi ba sa siyan mishi saboda tsabar fatara da talauci. Amma yau a Najeriya wa yake rike da mulki irin nashi? Ba she dan mutum yana koyan karatu kuma aka ce yana karatu ba wai yana zaman banza ba, ku kiyaye jama'a, duk wanda yake karatu ai ya kama hanyar gyara rayuwar shi, sannan kuma karatun addini. Saboda haka iyaye mu muna ba ku shawara ku duba idan ya kasance ta zo da mai addini mai kyakkyawan dabi'a, kuka bincika ba shi da wani abu da ake zargin shi da shi na shaye-shaye ko ainihin wato iskanci a gari ko rashin mutunci ko lalacewar tarbiyya, idan bai da waɗannan abubuwa to muna ba ku shawara ku sassauta. Ina fatan fahimta. Duk wani tunaninku ku mai da al'amarinku ga Allah, Allah zai gyara al'amari. Ina fatan fahimta. Idan kuma ita ce ba ta da fahimta, sai ku zauna da ita ku ce ga abin da muke jiye muke a rayuwa, ga abin da ke fuskantar ki, ke yanzu ba mamaki shekarun ki 12, 13, 14, 15 baki san meye rayuwa ba, ke tunanin ki yanzu ai wace kawun ki tayi aure, to ke ma kin matsa sai kin yi, a'a ba yin bane zama lafiya ne. Aure nawa ne ake yi kuma yau za ake watsewa, kuma ki zo ki dawo kin lalace kina nadama a karshen rayuwar ki, to a yanzu da kike da kima a yanzu ya kamata ki wa kanki kyakkyawan tanaji. Jama'a mun fahimci waɗannan bayanai ko? Saboda haka kun ga nasihar mu ba mu goyi bayan ta kai tsaye ba, amma kuma ba mu kwaye ta ba ko? Yawwa mun yi ga iyayen, to kin ji mun yi wa iyayen ki nasiha, ke ma kuma muna miki nasiha, kowa sai ya gyara, Allah ya gyara mana. Jama'a now. Ne oke to faddar faddar.
Sai kun ji rawa da kuma a kun ji da jama'an nan sa abu ya la ta cikin dikan sa ne ta madade. So gaskiya abun yana da hatsari kuma yana da dole ne mu lura gaskiya sosai da sosai. Cikin irin halin da yanzu yake cikin kawuka waye da yinka ga kawunan mu a cikin sa. Wallahi dole ne mu zama ta cewa kowa tsakanin iyaye da ƴaƴa mata dole ya zama ke kun samu alaƙa tsakanin ku kuyo. Uwa ki ta sauto ma yake, ita kuma ƴa ta jingina da ke domin mu samu kyakkyawan natija. Saboda me a yau matasa su suke ba wa matasa shawara, shi yasa marna yake yaduwa. Idan mace budurwa tana da wani damuwa da ya shafi rayuwarta, in ta tattaje ta samu wadda ta dare ta shekaru ta san menene rayuwa, ta ji yaya ya kamata ta magance a mata haka, sai ta ji ta samu mai shekara irin nata, tunani irin nata, kwakwalwar ma irin nata, sai ta isa daga nan mai zai faru. Idan ta ba ta shawara a karke ne zai faru, sai a yi ɗaya da babu idanu. So kenan haƙƙin iyaye ƴaƴa mata matasa ku yi ƙoƙari ku ba mu iyaye wannan haƙƙin nasu. Iyaye babu abin da yake tayar musu da hankali a ce ƴaƴa ta kai munzalin aure tana zaune a gabansu. Yanzu sun san kowane irin hali hatsari yana tare da su a kowane lokaci. Haka ne ko ba ka bane? Shi yasa za ku ga suna yi suna jin ido kuma suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ya bada nazari da sauransu. Saboda rayuwa fa daga nan take farawa, da rayuwar daga nan take farawa. To dole ne in kin ga iyayenki na tsari, ki fahimce su a matsayin waɗanda suke nuna son ki har sun zama a kanki. Duk lokacin da iyaye za su kyale ki duk abin da kika ga dama, to maƙiyanki ke nan. Ki sani ba yadda za a yi wani na waje ya fuskanta fiye da wadda ta rufe na ta rufe ta. Wannan haka sa'annan babu wanda ya kamata idan akwai alkhairi a tare da kai ya je ya nemo maka kamar mahaifi. Su kuma iyaye su ji tsoron Allah, kar wajen haka su zawatar da kai. Ɗa a yanzu tarbiyyar shi ake yi, kuma mai tarbiyya dole ana buƙatar reno a wajensa. Me ake nufi da reno? Idan ɗan ka zo da abu ka ɗauki abu ko da komai rashin muhimmanci shi ka ba abu muhimmanci, a lokacin ɗa zai ji cewa kai gobe ma in na kai za a karɓa. Amma lokacin da ɗan ka na neman mafita ka ce je ka zama mu ka ce ai ko na je ba za a amsa ba, tunin
daman daman ki kenan kin yadda madanki zubar da shi a rai a lokacin kuma sai zan miki wani abu ne sai a karshe ki zai zo da ma tarbiyyar yaya idan suka kai shekara 12 mata har suka kai 13 ba suka kai 15 sarki yadda da tarbiyya da duka ko da ba abin da zai samu ƴaƴan sai kan gari ba a irin zamanin nan ba da muke ciki yawa zamanin yanzu ba irin wancan zamanin ba zamanin da can akwai kunya 100% a fuskar yara haka ne ko ba ka bari amma na yanzu ba ya za ta iya zuwa ta girma da saurayinta ko kuma saurayinta ma zai iya zuwa a gaban mamanta ma ta fita abin haka ne ko ba ka bari wanda ni na sani da wayona idan aka ce wani na neman wancan idan ta san shi in Allah ya da ba layin ba za ta bi shi ba a nan da gudu za ta fanta maka yayin waje ki to sabanin na yau kun ga abin su yayin zaman to kamar alalace to gaskiya iyaye ina ba da shawara kar ku kuskura idan ya ce wani abu da ba daidai ba ku kame akan ababai guda uku kamar haka abu na farko ku kame wajen gaya ma ƴaƴan ku bakakken magana a lokacin da kuke fushi wannan abubuwan da kuke gaya musu shine zai je ya dawo sai ya jirgi akan sai ku da kanku ku dinga neman mafita a lokacin kuma da mafitar zai muku wahala ku gano ina da rai ne balle kana ta fa a cikin allura jama'a kun fahimta babu abin da ke ma ƴaƴa illa a yau kamar bakin uwa kun gani uwa sha yanzu ne maganin yau sabanin uba ko uba zai dan lalaba ya lalaba ko ya faɗa na farko sai a dan aje a aje a aje kafin abu sai tasiri amma uwa fa saboda girman hakkin ki akan ƴaƴa to shi yasa aka ce ma uwan to ki kiyaye girman hakkin da yake wajen ta tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa addu'ar ƴaƴa akan iyaye ko iyaye akan ƴaƴa addu'a ne kan rabbi a wajen Allah to kin je ran ki ya bada ko kin ce ma dan ki je kiki bi duniya ko kai kaza ko something like this ne to so completely abun ko bajini ko madara me ake cewa ko a jima ko ko a dade ne to abun zai dawo kuma ya halin mutum da ta kai ga Allah so mu dinga kokari mu ci wace kalmomin da za mu dinga faɗa wa ƴaƴan mu idan da ya yi ta da ka kalli wani irin tarbiyya
ne ka assalamu alaikum wa rahmatullah
kike ji sai ka ji wani buga kai ta haba ai mu lafiya lau sai ka ji naka ya kasu amma can sai ka ji wani ya ce wallahi ni ma ciwon kai wani ma ce ciwon sai ka ji naka yayi sauki an fahimta ko to da aka ambaci waɗannan mutanen kirki sai ka abu yake sai na ji hankali na yana su yake sai muka sa ido mu ga me ya abin da zai biya ana nan ana nan annabi sai doka sai ƙara tsanani yake yi annabi yake jama'a waɗannan mutanen doka ya ƙara sauka akan su a daina magana da su a yanke alaƙa da su gaba ɗaya kada a ƙasa kada a ƙara wani hulɗa da su in sun yi maka magana kakka ansa idan bukata ya kai kana nema a wajen su kakka je ka nema in sun zo siyan a baka su aka ku siyan musu haka aka ɗau matakai masu tsanani akan su yace a haka suka kwana 50 wata ɗaya da kusan kwanaki 20 jama'a ba wanda yake musu magana kai da al'amari ya al'amari annabi yace matan su ma duk su bar gidajen su a rabu da su su kadai nan da nan aka samu matan ɗaya daga cikin su ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya manzon Allah na rantse da Allah kaga wani tun ranar da kace a rabu da su wallahi kuka yake hayyau umma saboda haka ba shi ma da wani bukata balle ai tunanin zai nemi wani abu a wajena yace sannan kuma tsoho ne idan na rabu da shi ba wanda zai rinka mishi hidima ya manzo Allah ko za ka yi min izini in je in ci gaba da dafa mishi abinci kawai annabi yake je ki an yi miki izini amma kada wani abu ya hada ku in ba dafa abincin ba kawai matan ainihin wato kawu ita kuma ta fita a gida sai aka zo aka same shi kai ma ka je wajen annabi ga yanan ya ce matan wance take ka je kai ma ka ce naka ka san mutane akwai biji fa ya ce in je wajen annabi ni ba ni da hankali ne ina saurayi na mai karfi da ni in na je wajen annabi wani guzuri ne zan faɗa ya ce wallahi ba zan je ba har sai Allah ya hukunci a kanmu haka al'amari ya faru sai in lokaci ya kawo insha Allah za ku je a aka karasa an gama da su koko an ci gaba da su a haka to na kawo wannan ne domin ku fahimci Abdullahi dan Ubayy dan Salul ya je wannan yaki bai je ba to kun ga ba a wannan yakin wannan hadisa ta faru bace ina fatan jama'a fahimta to a wani yaki ne ta faru malaman tarihi suka tabbatar da cewa wannan al'amari ya faru ne a ghazwatu Banil Mustalik wanda shi ake cewa ghazwatul Muraisi wato yakin Banil Mustalik shine yakin al-Muraisi to a wannan yaki ne zamu zo mu ji yaya al'amarin ya faru kaf yaya ainihin wato wannan maganganu suka biyo baya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi da su Abdullahi dan Ubay dan Ka'ab mana yace wa qala ibn abi hatim ya Abdullahi dan Ubay dan Salul afwan mana yace wa qawluhu inna dhalika kana fi ghazwati tabuk fihi nazar maganganun malamai da suka ce wannan abu ya faru a yakin tabuka ne gaskiya akwai abin gyara a ciki akwai abin duba laysa bijayyidin maganan ba haka yake ba fa inna abdullahi ibn ubay ibn salul saboda shi abdullahi dan ubay dan salul lam yakun mimman kharaja fi ghazwati tabuk ai ba shi daga cikin wadanda suka je yakin tabuka an fahimta ko bal raja'a bi ta'ifatin min al-jaysh ai shi ya zabge wa manzon Allah wasu tawaga masu yawa cikin sojojin da aka fita yakin shi yaji ana sai yace ku kun ga yakin nan ma je mu je kawai a kashe mu wallahi ni dai bazan je ba cewa ne ce ni ma fa gaskiya fa shikenan sai ya zabge wa manzon Allah adadin sojoji masu yawa baitin karfin imani wanda sauran sahabban suka yi aka tafi wannan yaki kuma ni ko Allah aka samu nasara kuma a yakin to daga nan zaku gane ashe shi yaki ba ana cin nasara bane saboda yawa innama tughlabuna min taqwallah lan tughlaba min illa wala min kasra ba yawa ne ba kadan yake sa a ci yaki ba amma tsoron Allah da kuke da shi zai sa ku ci yaki irin waɗannan nasiha shine Umar yake yi wa sojojin shi idan yana da komanda za a je yaki yace ku sani da cewa waɗannan kafirai da za ku je ku yaka Allah ne ya halatta ku je ku yake su to idan kuka ji tsoron Allah kuka je da takawa sai Allah ya ba ku nasara akan su amma in kuka je ba takawan Allah to Allah zai cire hannun shi a cikin ku sai a bar ku yanzu karfi da karfi ne za ku gazza saboda suna da tanaji kuma kun je da tanaji wanda yake da karfi shi zai ci nasara kenan dama mu'minai suna cin nasara ne da taimakon Allah to me zai kawo musu taimakon Allah shine su tafi da tsoron Allah eh ku duba yakin da duk zamu zo kansu akwai yakin da aka je shine ghazwatu kunaini Allah yace wa yawma kunaini ku tuna yakin kunain iz a'jabatkum kathratukum wannan yakin an je tawagan mu'minai suna da yawa domin an yi wannan yakin ne bayan fatu makka fatu makka da aka yi sai ya zama mutane sun tsoro sun shigo addinin musulunci saboda musulunci ya ci garin makka ya ci shi da yaki makkan da aka ce za a kashe manzon Allah aka yi mishi koran walakanci yau manzon Allah ya zo ya ci shi da yaki saboda haka mutane sai suka yi ta shiga addinin to an gama wannan fatu makka kenan sai yakin hunain ya taso to kun ga mutane jama'a ana da yawa ko to yawan nan sai ya rubi sababbin shiga addini suka ga haba yawan nan namu ai ba yadda za a yi a gama da mu Allah ya ce iz a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum shay'a yawan sai bai muku amfanin komai ba wa zaqat alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirina sai da suka juya a guje sahabbai suka juya a guje jama'a wallahi a wannan yaki tare da sun je da yawa amma daga baya sai Allah ya saukar da nutsuwa a zakatansu ashahid yawa ba shi yake kawo nasara ba Abdullahi dan Ubay dan Salul kun ji ya dibo tawaga a yakin Tabuka ko amma kuma da yake an je da imani an samu nasara wannan yaki ina fata an fahimta so abinda muke son mu gane dai shine ba a yakin Tabuka wannan al'amari ya faru ba kuma ba dalilin da yasa aka saukar da wannan aya ba kenan sai malam yake cewa wa innamal mashkuru inda ashabul maghazi magana mafi shahara a wajen malaman da suke tarihi na yaƙe-yaƙe wasiyar da kuma tarihi